ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور مهدثاتها، فإن كل مهدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أصبحهم رانا 27 ne ga watan Rabi'u Tsani, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka koma wasa Madina, yau shekara 1000 kenan da shekara 1428 ko da tara, wanda ya daidai da 2 ga watan Mai shekara ta 2008. Yau ne za mu fara karatun wannan littafi da muka yi ta maganarsa, wato littafin Ahkamul Jana'iz, a wannan cibiya tamu wadda aka fi sani da Markazu Salafiyya Zaria, wacce ita ce cibiya ta farko da aka yi masuna irin wannan suna a Najeriya, amma cikin abin da muka sani. Wallahu ta'ala ya amin. Allah ya sanya mata albarka ita wannan cibiya, ya kuma tunkuɗe mata duk wata fitina, watan madamar ɗan adam yana numfasawa a doron ƙasa. Muna roƙon kuma Allah ya sanya ma wannan cibiya, sanya wannan cibiya ta zama mai aikin yaɗa karantarwar Al-Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar Salafus Salih, ta kuma zama abin koyi da sauran cibiyoyi da masallatai na makarantu na musulunci. Allah ya sa haka a ni. Wato, jama'ar musulmi, kafin in ce komai, dole ne in fara da godewa Allah maɗaukakin sarki saboda yinmu musulmi masu bin Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar magabata na ƙwarai. Sannan ga gudunmawa da shi Allah yake ta mana na taimakawa da agazawa ta ko'ina, inda muka sani da inda ma ba mu sani ba. To, muna roƙo na musamman da kanshi Allah ya makansa sakamako da alkhairi. Sannan kuma dole ne in yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda ba dan sunnar shi ba, da mu musan wani wadi muke ciki ba a yau, ba mu san wani kwari muka fada ba, watan naɓata da son zuciya. Allah ya daɗin tsira ga fiyayyen halitta annabinmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan babu laifi in yaba ga wasu mutane waɗanda suka taimaka wurin tabbatuwarmu a karatu da kuma wannan cibiya tamu, har muka kawo yanda muke a yau. Bayan wannan, lallai ne mu gode ma waɗanda suka karantar da mu, da waɗanda suka zama masu ba mu shawarwari da agazawa ta shawara da kuɗi, waɗanda ke kusa da mu da waɗanda ba ma sa kusa da mu. Allah ya saka wa malamanmu da mahaifanmu da kuma waɗanda ke taimakawa wannan da'awa da kuma wannan wuri da muke ginawa, Allah ya saka musu da alkhairi. Annabi yana cewa, wanda bai gode ma Allah wanda baya gode wa mutane baya iya gode ma Allah yanda Allah yake so. Mun dauki wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamul Jana'ib, mu fara da shi ne ba dan komai ba sai dan sakamakon karatun da muka dade muna yi a wannan anguwa, a wancan wuri da muka baro bayan sallar asubahi na littafai kamar haka. Watan ranar Juma'a muna karatun Nurul Yaqin, Asabar Bulughul Maram, Lahadi muna Riyadus Salihin, wanda kuma a wannan karatuttuka ne muka rinka sa kananan littafai da dama muna saukewa lokaci bayan lokaci in wata munasaba ta kama. To sakamakon wannan karatun da muke na bayan asuba, wannan ya sa muka yanke makan mu ɗauko wannan littafi na Mahmudin al-Misri, wanda ake masa alkunya da Abu Ammar Musa makarantar, watan gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu. Amma babban makasudin da ya sa muka shirya fara karanta wannan littafi shi ne sakamakon karatun Riyadus Salihin da muke ranar Lahadi. To muna karatu a kan abin da ya shafi jana'iza, sallar gawa da abin da ya kama da su duka, abin da yake da alaƙa da mamaci. A wannan karatu ne wani ya faɗakar da mu cewa mun taɓa karanta wannan littafi a can baya shekaru masu yawa da suka wuce, ya ce yana ganin dacewar a ɗauko shi a sa saboda fa'idojin da ke cikinsa. Kuma gaskiya muka amince, muka yarda da kuma ɗauko shi ɗin a sa. Sai ya zama a daidai lokacin mafi yawan mutane ko dai nasu ya ɓace koma ba su da shi. Wannan ya sa mu da kanmu muka je muka roƙa masu buga littafi suka ƙara buga mana. Allah ya saka musu da alkhairi. Bayan wannan ni na yadda in sa wannan littafi mu karantar ba wai don in yaba mu kaina ba, amma sai don mutane shaidu ne a kan haka, musamman waɗanda ke wannan unguwa. Babu wata sallar gawa da za a yi sai dai in ban samu dama ba, ko kuma sallar gawa ce da ni ba ni da iko, amma sai mai bayani gwargwado a taƙaice in na ga da buƙata na abubuwan da suka kamaci al'umma su yi a kan sallar gawa da duk abin da ya shafe ta. Jama'ar da ke unguwar nan shaidu ne a kan haka game da ni, ba kuma ne haka ba ne wai don in ce na yaba ma kaina ko wani abin da ya kama da haka, a'a. Na dai faɗa ne don ya zama yana daga cikin munasaba na wannan karatu da watan muke so mu fara. Saboda haka mun sanya wannan littafi za mu karantar da shi gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu, saboda ganin abin da littafin ya ƙunsa na tsari kyakkyawa da Alƙur'ani ya zo da shi da sunna ingantacciya a bisa abin da ya shafi matsalolin gawa gaba ɗaya. Sai in ce ina roƙon Allah ya wuce mana gaba, sannan in an ji abin da yake daidai ne a cikin karantar wannan da zan yi, to yanke ku sani daga Allah ne, ba dabara ta ce ba, ba wayona ba ne. In ko an ji kuskure, to wannan kuskuren daga gare ne, kuma Allah ya barranta daga wannan kuskuren, ni ma na barranta daga shi. Kuma ina roƙon Allah in har na faɗa abin da ke kuskure, Allah ya yafe mu. Wannan shi ne shimfiɗa a taƙaice da muke so mu yi a kan abin da ya shafi wannan karatu insha Allah. Bayan wannan da sallah da karatuttukanmu gaba ɗaya mun ga dacewar a ce su dawo wannan cibiya tamu, watan kusan gaba ɗaya, in dai ba wata larura da ta tsananta ta ruwa ba wadda za ta samu koma can inda muka baro. Amma dai duk wata sallah, duk wani karatu yanzu namu, to ya dawo nan, a nan za mu rinƙa yi insha Allah. Bayan wannan kuma karatuttuka da yanzu da muke yi bayan sallar asubahi, to mun yanke Juma'a, Asabar, Lahadi za mu rinƙa sanya shi a spika. Amma tare da haka akwai karatuttukan da ba za mu sa su a spika ba, za mu ci gaba da yin su ne kamar karatun aji da muke a can inda muka baro. Allah ya mana jagora. Wannan littafi Ahkamul Jana'iz littafi ne da ya ƙunshi watan hukunce-hukunce da dama na abin da ya shafi matsalar gawa an gare ko shi ne jana'iza littafi ne wanda ya kunshi wanda ma daga sunan littafin za ka gane abin da yake so ya karanta tunda bahaushe dai bai da wani suna da yake ma hukunci illa hukunci in an ce ahkam ko jam'i ne na hukunci to al-jana'iz bahaushe dai da wani abu da yake cewa jana'iza jana'iza da yake cewa an gane ko wannan littafi jam'un ne wa tartib na Mahmud Misri Abu Ammar littafi ne wanda tattarawa ce da kuma tsarawa da jerawa a yanda ka gansa na wani babban malamin Misra da ake masuna Mahmud ba Misri wanda ake wa alkunya Abu Ammar Allah mai sakamako da alkhairi malam ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan kusan duk abinda musulmi zai fara na rubutu da karatu da dai wasu ayyuka waɗanda ake fatan ganin albarka a cikinsu ana so ya fara da watan bismillahir rahmanir rahim a wurin da shari'a ta ce a fara da yi din amma akwai wuraren da shari'a cewa ta yi a ce kawai bismillahir a tsaya to in mutum ya kara da arrahmanir rahim arrahmanir rahim gaskiya ne amma in ka kara a inda shari'a ba ta ce a kara ba ka kuma zo da bid'a saboda haka ka tsaya inda aka ce ka tsaya wannan ya ja Allah ya ba mu waɗanda suka gabata tsayawa inda aka ce su tsaya ya ja Allah ya ba mu an gane ku mu kuma matsalar da ta faru tsakanin mu da Allah wucewa inda Allah ya ce mu tsaya wuce inda annabi ya ce mu tsaya wannan shi ke haifar da matsala tsakanin mu da Allah wanda ba karama ba Allah ya kyauta malai ya buɗe da cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani jama'ar musulmi babu wani suna da Allah zai kira mai imani da shi kowane suna za a kira ka da shi in dai da gaske kai mai imani ne ka ji daɗi kamar wannan suna kun ga sai da Allah ya sa ya ummida kira Allah ya maka na girmamawa ɗaya kenan yawa ne kai da jin yawa ne ba a faɗi sunan tsuwar shi tsirararsa ba akwai girmamawa kawai wani ya zo ya ce maka Abubakar sai wani ya zo ya ce ya Ababakar dole za ka san wanda ya ce ya Ababakar ya fi son ya girmama ka a cikin kiran fiye da wanda tsuwar tsirararsa sunan kawai ambata zama kun gane wannan ku to abu na daraja farko da Allah ya musulmi a cikin wannan kira shine girmamawa abu na biyu da zai kira masu imani sai da ya ce ya Hafsa ko ya Aisha ko ya Zainab ko ya Khadija ko ya Fatima bai kuma ce ya Ababakar ko ya Umar ko ya Musa ko ya Suleiman ba kun gari sai ya ce ya masu imani jama'a Allah ne kalle ka ya tabbatar da kiranka da ya mai imani don Allah yanzu da a kira ka a ce ya Ibrahim ko a ce ya Musa ko ya Isa ko ya Lawan ko ya Muhammad da a ce ya mai imani wanne a cikin zuciyarka kake jin za ka fito a ya mai imani in dai da gaske imanin naka da gaske ne za ka fi son a kira ka da ya mai imani fiye da a kira ka da sunan da aka yanka maka rago da shi domin wancan suna ya mai imani suna ne da Allah ya yanka maka rago da shi wannan ko iyaye ne mai wa akwai tangarda cikin yankawa jama'a kun gane wannan ko Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya ya masu imani kuma da nan ne Abdullahi dan Mas'udin ke cewa duk sanda ka ji irin wannan kira daga Allah zuwa ga masu imani ya ce to ko me mutum ke ciki ya tsaya ya saurara ya ji Allah zai umarce shi da wani alkhairi ya je ya aikata ko kuma Allah zai hana shi wani mugun aiki ne wanda zai cutar da shi da rayuwarsa a lahira ya samu tangarda tsakanin shi da Allah to za a ce ka bar abin jama'a kun gane wannan ku saboda haka duk sanda musulmi ya ji ya ayyuhal ladina amanu ko rubutu kake ka tsaya abinci kake ci ka tsaya daka kike ki bari ko me kake ka tsaya Allah ne da kanshi ya kira ka ka saurara ka ji me zai umarce ka da yi na alheri me zai hana ka na sharri ka bari kai jama'a an gane wannan ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ista'inu bis sabri ku nemi taimako da haƙuri an gane ku duk abin da kuka sa gaba ku nemi taimakon Allah akan cin nasara kan wannan abin amma da yin haƙuri an gane duk abin da ka sa gaba nemi taimakon Allah amma da haƙuri ba dole bane yanzu da ka ce Allah ya yi min kaza ya yi ma an gane mun karanta a Riyadus Salihin annabi ya ce duk sanda musulmi ya ɗaga hannu yana addu'a idan dai yana da haƙuri yana kuma tadarru'i ga Allah sai Allah ya ce wa mala'iku ku jinkirta biyan buƙatar shi domin ina jin daɗin tadarru'insa an gane wannan haƙuri da kake yi wannan ƙasƙantar da kai da kake kana langwaɓa kai kana cewa Allah ya Allah ba ni da wani sai kai ba wanda zan roƙa sai kai ba mai iya biya min buƙata sai kai Allah ka taimaka ka biya min irin wannan tadarru'in sai Allah ya ce a jinkirta dan wannan tadarru'in a wurin Allah ibada ne kuma yana jin daɗi sai ya ce a jinkirta biyan buƙatarka saboda yana jin daɗin tadarru'inka jama'a kun gane wannan ko saboda haka ista'inu bis sabr ku nemi taimakon Allah amma da haƙuri ka gane jarabawa ɗaya biyu uku abinda kake nema baka samu ba kai haƙuri ka ƙara duk abinda ka sa gaba nemi taimakon Allah akan biyan buƙatar abin amma da haƙuri jama'a kun gane wannan ko shi yasa watan Jafar a Aliyu ɗan Hussein wanda aka fi sani da Zainul Abidin yake cewa a ranar alƙiyama in Allah ya tashi alƙiyama zai ce wa masu haƙuri ku taho nan ku taho sai masu haƙuri su haɗu wuri guda idan suka haɗu wuri guda sai mala'iku su tambaye su ku su waye ku sai su ce mu ne masu haƙuri a duniya akan bin Allah da kuma haƙuri akan saɓa ma Allah an gane ku sai Allah ya ce musu to ku tafi aljanna to shine sai Allah ya ce musu udkhulul jannata fa nima ajrul amilin ku je ku shiga aljanna madan lada wato ladan da Allah zai biya masu yi masa aiki na haƙuri sannan haƙuri yana shiga cikin abu uku ne haƙuri akan yi wa Allah ɗa'a duk abin da aka ce Allah ya ce ka yi ko aka ce annabi ya ce ka yi ka yi haƙuri ka yi in dai kai musulmin arziki ne sannan haƙuri akan saɓon Allah duk abin da aka ce saɓon Allah ne ka yi haƙuri ka bari haƙurin kuma kai zai komawa sannan haƙuri akan ƙaddara mara kyau da za ta same ka daga Allah an gane ko ka tashi da rashin lafiya ko ka tashi dukiyarka an samu matsala ta faɗa mata ko abin da ya kama da haka duk irin wannan ƙaddara baka da za ta faɗo maka kai tsaye ba shiri to ka yi haƙuri ko a waye gari ɗanka baya da lafiya ko matarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko kai kanka ko wani ɗanka to ka yi haƙuri wannan haƙuri kenan akan ƙaddara an gane ko haƙuri na shiga cikin waɗannan abubuwa kuma jama'a kusan kamar a ce ba wata ibada da ɗan adam zai je ga sakamakon ta ranar alƙiyama kamar ibada ta haƙuri domin haƙuri ne wanda in yayi a duniya ya je lahira to Allah zai tara masu haƙuri sai ya ce wa mala'iku inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum da gairi hisabin ku yi ta biyan su lada ku yi ta biyan su lada kan ku lissafa amma an san lissafin biyan da ake ma sallah azumi zakka hajji da a kiyama an san abin da Allah zai ce a baya tun alqur'ani ya faɗa an gane ko amma haƙuri ne za a ce a yi ta biya a yi ta biya a yi ta biya kawai kan lissafa jama'a kun gane wannan ko larabawa kuma suna cewa as-sabru mithlu ismihi murrun muzaqatu lakin awaqibahu ahla min al-asl haquri kamar asalin inda aka tusgo sunan shi domin asalin hakuri as-sibru ne, as-sibru ko madaci kenan. To daga nan ne aka tuzgo sunan hakuri, aka ce mai as-sabru, an gane ko hakuri, amma asalin hakuri an dauko sunan ne daga madaci. Shi ko madaci dan dana shi abu ne mai mugun daci, kowa ya sani. Ba wanda zaka ga yabe madaci yana sha sai inda matsala ta rashin lafiya. Amma kawai mutum zai dau madaci ne sha, a'a, sai in yana fama da rashin lafiya. Murrun muzaqqatu, dandanan shi abu ne mai daci. Sai dai wanda kaga yana sha, to karshen kuma shan ya fi zuma zaki, domin lafiya ce zai sha. Shi ne lakin awaqibuhu ahla min al-aql. Duk wanda kaga yana shan madaci bai da lafiya ne. Abinda fa ake nufi da madaci shi ne Panadol, Pensic, Pengo, duk waɗannan magunguna irin su Plagin, wanda za ka ji su masu ɗaci. Duk wanda ka ga ya ɗauki Plagin zai sha, za ku yi. Yana gama sha ba shi zuwa gobe ko anjima, za ka ga cikin ya ɗaure, ya daina zawa. Jama'a kun gane? Duk wanda ka ga zai sha magani mai ɗaci, to dole ta sa yake sha. To asalin magani mai ɗaci kuwa daga sunan shi ne aka samo sunan hakuri. An gane ko? Allah kyauta. Allah ya ce ista'inu bis-sabri, ku nemi taimakon Allah da hakuri, was-sala, sannan ku nemi taimakon Allah da yin sallah, bayan kun gama ku ɗaga hannu ku yi addu'a. Allah ka biya buƙatata kaza, Allah ka taimaka min akan kaza. Inna Allaha ma'as-sabirin, lallai Allah na tare da masu haƙuri. Shi yasa a cikin magabata wani yake cewa ko da a Ƙur'ani Allah bai faɗi komai game da haƙuri ba sai wannan kalmar kawai, inna Allaha ma'as-sabirina, wannan ya ishi duk musulmi ya haƙuri kawai. Duk musulmi ya haƙuri. Jama'a ba a cewa fa mutum ya haƙuri sai an cuce shi. Yanda muke zaune ɗin nan kawai za mu kalle ka ne mu ce ka yi haƙuri, ya kai ma. Amma in ka ji ana yi haƙuri, to akwai abin da aka yi ma na cuta. Idan kika ji ana cewa ki yi haƙuri, an cuce ki ne. Jama'a kun gane? Sanda kuma aka ce ka yi haƙurin, idan ba ka yi a lokacin ba, sai daga baya ka yi, to ladan da Allah ke biya a kan haƙuri ba za ka sama ba. Domin ga wata mata manzon Allah zai wuce ta makabarta ko gefen makabarta, sai ya hange ta kwance tana ta birgima a kan a bakin wani kabari, watan na ɗanta. Yaya aka ce ya ɗanta ne ya rasu? Annabi ya zo ce kebewar Allah, ki yi haƙuri mana, ki nemi sakamakon haƙurinki a wurin Allah. Sai ta ce wa Annabi ilaika ani, tabka ba nuri, dan abin da ya same ni ba kai ya sama ba. To bata san Annabi bane, bata san waye ke mata maganar ba. Annabi ko sai ya tafi ya ba ta wuri. Yana wucewa sai wani ya ce mata, ke kin ko san kowa kike gaya ma wannan maganar? Ta ce waye? Ya ce manzon Allah ne. Duk sai hawaye ɗauki, sai ta garja, sai ta bi manzon Allah. Ya riga ya shiga gida, ta je ta faɗa gidan Annabi ba masu gadi. An gane? Tana faɗa ta ce, manzon Allah wallahi ban san kai ba ne. Sai ya ce a'a, ai innamas sabru inda sadamatil ula, haƙuri ana samun ladan shi ne a karin farko da aka ce ka yi. In ba ka yi ba sai daga baya, to ba ka da ladan wannan haƙuri. Saboda haka duk wanda aka ce mai haƙuri, da an ce ka yi haƙuri ka ce na haƙura. Idan ko sai da ka ci gaba da fitinar daga baya ka ce ka haƙura, to dai da ka ji an ce inna Allaha ma'as-sabirin kai ba ka ci. Da ka ji an ce innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin ba ka ci. To wuri da dama, da dama wurare Allah kan kira masu imani yana cewa su yi haƙuri. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya masu imani, ku yi haƙuri, ku jure, ku ji tsoron Allah. An gane ko? Wurare da dama Allah kan yi irin wannan magana. Allah ya siffanta, watan Allah ya kawo siffofi waɗanda waɗannan siffofin kowace ɗaya mutum ya cika inda imani a tare da shi kai tsaye, Allah ya ce ya ba shi aljanna. Innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات كادوا الصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما duk wa'annan Allah ya ce musu tattali wata irin gafara da kuma wani irin lada wani irin sakamako mai girma shine aljanna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku ce ga wanda aka kashe surin daga addinin Allah ku ce wai matattu ne Allah ya ce kar ku rinka cewa wa'anda suka je yaki dan daga addini aka kashe su ku ce matattu ne an gane sai Allah ya ce bal ahya'un rayayyun walakin la tas'urun sai dai ku ba ku sani ba an gane wannan ku wannan ayar ta sauka ne akan waɗanda suka ji yakin Uhud aka kashe su aure an gane sai aka rinka cewa wane ya mutu wane ya mutu sai Allah ya ce a'a kar ku rinka ce ma waɗanda aka kashe wurin daga addinin Allah matattu rayayyu ne a wurin Allah ku ba ku sani ba sai annabi ya ce domin Allah yana halittar wata tsuntsuwa koriya sai ya ɗauki ransa sai ya sa a kundin tsuntsuwar sai ya saki ta aljanna sai ta ci gaba da yawo tana ci daga 'ya'yan itatuwa da arziki da abincin cikin gidan aljanna in ta ƙoshi daga abin da ta ci ne rayukan suke samu su kuma suna ci sai ta je jikin al'arshin Allah sai ta makale sai kuma ta buƙaci abinci sai ta ƙara komawa ta ci rayukan su kuma sai su ƙara ci in akwai irin wannan ayar a cikin suratu Ali Imran don wannan ta bakara ce waccan da Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna فرحين بما آتاهم ربهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ونن آير إتكما تاسو كلي دليل عبد الله بن حرام لوك تند ذا أتفياكي نأهدو تكند ريبا بنشتي بركة أفرجتي dama in gari ya waye ne za a tafi yana farkawa sai ya kira ɗan shi Jabiru ya ce Jabiru ya ce na'am ni jikina ya bani gobe jihadin nan da za a ina cikin waɗanda farko-farko za a kashe jikina ya bani ya ji gaban shi yana tara rap haka sai ya ce to duk duniya in na mutu ba abin da ya dame ni face ran manzon Allah mu ne muke tsayawa tsayin daka muna tsare mutuncin manzon Allah da izinin Allah to yanzu in mun rasu su waye za su tsaya ci wannan aiki ni ran annabi ya dame ni a duk duniya sai ce to ku kula da ran manzon Allah ku kula da manzon Allah bayan nan ya ce sai bashi da ake bina to amma in masu bina bashi sun zo biya inda abinda za ka biya ka biya in ba abin da za ka biya ya ce ka ci ya majibancin al'amarin abdullahi ka kawo taimako a biya bashin da ke kan shi kenan garin Allah na wayewa aka tafi jihadi ana fara jihadin nan ko aka harba ubansa aka harbe shi da mashi ta cike mai sai da jini ya kaɗe duka jini ya tsiyaye abu ya tabbata kun gama tunanin shi kenan ya tabbata bayan an gama jihadi an koma wannan yaro kullum sai annabi ya ga ya taguni kullum sai annabi ya ga ya taguni to duk wanda aka yi marasuwa damuwa irin wannan na iya sa ya haka to kuma taguni a musulunci ba yi da kyau kamar yanda dace a musulunci bai da kyau. Jama'a kun gane, sai annabi ya ga yaron nan kullun tagumi, sai ya ce ya Jabir ya kullun tagumi, sai ya ce ya Rasulullahi ya ba zan yi tagumi ba, an kashe mahaifina ina yaro, sannan ga uban bashi ya mutu ya bari, kuma ya ce in biya. Sai annabi ya ce to kwantar da hankalinka, tunda Allah ya fara karɓar ran wani ɗaran ɗan adam, babu wani ɗan adam da Allah ya karɓi ran shi, yana karɓar ran shi ya aje wata kujera a gaban shi ya ɗora wannan mutumin a kai sai babanka. Allah na karɓar ran babanka ya aje kujera ya ɗora shi a kai suka yi gaba da gaba da Allah. Allah ya tambaye shi, ya Abdullah, me kake so? Duk abin da kake so roƙa kawai in baka. Abin da nake so Allah shine ka maida ni duniya, in je jihadi don ɗaga addininka a ƙara kashe ni, in dawo wurinka ka ƙara maida ni, in ƙara zuwa jihadi tare da manzanka a ƙara kashe ni, in dawo wurinka ka ƙara maida ni, sai kai man haka so 70 ka banna a wurinka. Saboda daɗin da mutuwa take da shi a wurin jihadi don ɗaga addinin Allah. Sai Allah ya ce to ne alkawari, al'ummar da kake rayuwa cikinta duk wanda ya mutu ba zai koma ba, ka roƙi wani abu. Sai ya ce to Allah za a yi ka ba ɗan baya labarin irin wannan daɗi da nake ciki yanzu a wurinka. Sai Allah ya ce yanzu za a kai saƙo su ji, shi ne Allah ya aika da ya aiko da wannan aya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum rabbuhum min fadlihi. Kunduko farihina bima atahum rabbuhum min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Kuma shine suka aika bushara ga ɗan uwansu da basu riga sun taho ba lahira. Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun. يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم. فبوده هكا الله يتي ولكن لا تشعرون دوان ديمتورن أجا الدين ترعيني أقول الله أما كوبك سيما. فبوده هكا جمار مسلمي جهادي قسياني كما ينا ننهزوا تاشع القيامة دوان دي بيتبع جهادي با bai kwadaitar da zuciyar shi, watan zuciyar shi ba ta kwadayin yin jihadi don ɗaga addinin Allah, ya kuma mutu a haka, to ya mutu da wani ɓangare na munafunci a zuciyar shi. An gane ko? Kuma ba ka cewa Allah ka kawo jihadi, amma zuciyarka ta rinƙa kwadayin yin jihadi. Jama'a kun gane wannan? Amma ba kai jihadi ba, zuciyarka ba ta kwadayin yi, ka mutu a haka kana musulmi, to akwai wani ɓangare na munafunci da ka mutu tare da shi a zuciyarka. Zama an gano wannan ko? Sai Allah ya ce wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wallahi, lallai sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro, waljuu'i sai mun jarrabe ku da yunwa. Zama kun gano wannan ko? To yanzu dai duk wanda ke rayuwa a Najeriya ga yunwa Allah ya jarrabe shi da ita. Kowa yana ji, gidan rediyon tarayya na faɗi cewa a jihar Kogi yanzu buhun shinkafa naira 12,000 ne da 500, naira 12,500 buhun shinkafa a Najeriya jihar Kogi. To a nan ko jihar Kaduna 9,500 ne 10,000, mu ba mu ƙetara can ba. Amma dai ma damar ana saɓa ma Allah, ma damar ana ɓata alaƙa tsakanin al'umma da Allah, to ba ma 12,500 ba, kaɗan ne ma wannan. Sai a kuɗu suke da masu masara kullum, domin za ka ga magidanci jama'a, magidanci mai hankali lafiyayyen mutum, sai ya je tsallaken titi ya tsaya yana kallon wake zuwa da masara inji. Kana zuwa inji ka aje masararka, yana can yana hango ka, to dama ba wuta ba, Najeriya ake ciki ba? Kana aje masarar ka tafi wai da nufin an kawo ta kai ka shiga layi, da ka tafi me injin yana tashi ya fita yaran shi suka zo ya ce to bari injin da hau sai wancan da ke makala a tsallaka titi sai ya taho sai ya ce ma yaran kai tunda dai na ga matsalar hutan nan dai bari in dauki masara ta in kai injin ruwa a niƙa mu dama ya hangi buhun wancan da ya zo ya aji sai ya dauka ya tafi da shi ana nan mai masara sai ya dawo so nawa ana raba rigiman nan a wannan bakin injin da muke kusa da shi so nawa jama'ar musulmi wannan kuma hali ne fa na yunwa da kakanuka da halin haula da mutane suka shiga jama'a kun gane wannan a garin nan wani dattijo ya je ya saci akuya ya zo wurin masu siya ya je gashi na wace aka faɗi aka ɗauki kuɗi aka bashi yana riƙe kuɗin sai ya tsaya sai hawaye sai shishika malam lafiya kuka ya dinga kuka ya dinga kuka malam lafiya ya ce wallahi akuyan nan ta fata ce kwana nawa yau na yi na buga ga iyali ga yara abinda za a ci a rasa na rasa yadda zan yi shi ne na je na saci akuyan nan ni ban taɓa yi ba jama'a yanzu niyya zan yi nan aka tausaya mai aka ce a ina ya ɗauko akuyar ya faɗa jama'ar kasuwa aka tattara mai kuɗi aka bashi aka ɗauki akuya aka mai da ita unguwar da ya ɗauko wallahi a garin nan aka yi abin nan kaga yanzu mutane sukan nemi haram da biyan da za su yi ne kawai saboda halin yunwa to Allah zai jarrabe ku da yunwa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i za mu jarrabe ku da tsoro yanzu wani exam na gaban shi yana nan yana jin tsoron exam din wani kuma yarinya ce yake nema an gama komai amma ya ji ga wani ya kullo yana nan kullun cikin tsoro mudu kallim da wani yarinya ce ga saurayi na zuwa wurinta amma ta ji wadda ta fi ta hazaƙa wadda ta fi ta kyau wadda ta fi ta mutunci da komai ta kuma aika ma wanda ya zo yana son ta da cewa ita tana son shi ita ma kullun zullin to bare ma wadda gashi ta girma ba wanda ya zo yana neman ta ɗin kullun zullin kullun mutum ya tashi yana tsoro kar fa yaron shi ya tashi ba lafiya kar matar shi ta tashi garin Allah ya waye ba ta da lafiya idan matar mutum na da ciki kullun a tsorace kar fa wurin haihuwa a ce sai an je asibiti duk inda mutum zai je cikin tsoro to babban tsoro shine tsoro da musulmi ke yi an gane ko watan bayan shirye imani da musulunci da Allah ya masa sai talauci domin talauci shi ke iya sa mutum ya komai da ma kun gane wannan ko shi sa kullun garin Allah ya waye annabi sai ya ɗaga hannu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni daga kafirci da talauci yanda annabi ke tsoron kafirci haka annabi ke tsoron talauci dan laraba na cewa idza zahaba al-faqr ila baladin qala lahu al-kufru khudni ma'ak in dai talauci ya kama hanyar zuwa wani gari to zai tafiya shi kadai kafirci sai ya ce kama hannuna mu je tare dan tafiyan mu daya to musulmi yana tsoron talauci saboda talauci abu ne wanda ke tilasta mutum a bayan da zai je saba ma Allah jama'a kun gane wannan ko to dukkan abubuwa nan wanda zaka ga musulmi na tsoro akan Allah ya ce wal du'i ga yunwa halin da ake ciki a yau wa naqasin min al amwali kuma za mu jarrabe ku da naqafa da tauyaya a cikin dukiyar ku gobara ta same ka ko ruwa ya bata ma gona ko fari ko tsutsa ko kuma barayi su zo su yi ma sata ko yan fashi su tara hanya su kwace dukiyarka ka shekara 30 kana harkar business rana guda ka taho da janinka yan fashi shi fitari domin ba ku ganin halin da masu arziki ke ciki a kasar nan ba ka iya kwantawa su bacci saboda tsoro a gidansu da mai gadi da karnuka da komai suna gadin gidan amma ba su iya bacci ta hankalin su kwanci ta kai mai yanzu ka je Abuja kai kallo masu arziki yanzu gidan bene ne suke yi amma matakalar da remote ake sako da ita a jaye ta yana tattakalawa ya haye dinan sai jaye matakalar sai ta shigi kawai ko ba tsoron Allah ya safe yi wannan matakalar ba kun gani tsoron dan adam ne irin shi ka tattaka matakala kana hayewa sai ka danna wani abu kuma sai ya jawo matakalar sai ya shigar da ita wani to amma ka je Abujan kai kallo marayi in za su zo sai su taho da tsayi ba shi kenan ba ai in dai za a kangare ma Allah to Allah duk ta hanyar da zai biya sani sai ya tsoratar da kai ya tsoratar da kai da ɗan uwanka mutum mutane ne fa ƴan uwanmu amma bibiyan da mutane suke tsoransu Allah kyauta to Allah zai jarrabe ku da tawaya a dukiya wal anfus Allah zai jarrabe ku da matsaloli a karan kan an gane ko za a waye gari baka da lafiya baka gane ba ko kuma a waye gari abinda zaka ci baka da shi to jarabawa ce zaka je ka ci haram ko zaka hakura an gane ko wassamarat haka Allah zai jarrabe ku cikin ƴaƴan itatuwa da kuke da su da kuka shuka wata ran kawai ce tsutsa ta fada musu an gane ko fari ko abin da ya kama da haka annoba kawai ta fada duk ta bata tare da wasu malaman tafsiri suna fassara cewa wallahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wai wannan tsoron tsoron Allah ake nufi Allah zai maka jarabawa ka zama mai tsoron Allah to a cikin tsoron Allah ka ne za ka rinka ganin wasu abubuwa an gane za ka kiyaye ko ba za ka kiyaye ba walju'i Allah zai jarrabe ku da azumi shine yunwa a ga za ku yi ko ba za ku yi ba wani kasin minal amwal tawaya cikin dukiya zakka a ga za ku bayar in yi muku arziki ko ba za ku bayar ba wal anfus sannan da abin da ya shafi rashin lafiya a jikinku Allah zai jarrabe ku wassamara da kuma ƴaƴa da kuka haifa wata rana za a waye gari ba su da lafiya ko a waye gari ɗaya ya mutu an gane ko to za a ga haƙurinku daga jansa Allah sai ya ce wa bashiri sabirin duk wanda aka yi matsayin jarabawa wannan yi haƙura bai sake saɓa ma Allah ba to Allah ya ce kai wa masu haƙuri bishara su waye masu haƙuri su ne allazina idza asabatuhum musibatun su ne in wani bala'i ya same su in wata masifa ta same su maimakon su ɗaga hannu su ɗora a ka ta ce wayyo na bani na lalace a'a waɗannan mutanen arziki ne fa ba su haka kalu ga abinda za ka ji sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu daga Allah muke ga Allah muke kuma duk in mun gama rayuwa ga Allah za mu koma to me kuma za mu tsaya muna wani damuwa da kin haƙuri an gane ko Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan suke da wani irin yabo da yabawa daga Allah ubangijin an gane ko tare da cewa Sa'id ibn Jubair yana cewa ma'anar ula'ika alaihim salawatun min rabbihim ita ce waɗannan suna da wani irin aminci daga wurin ubangijin za ka ga duk wanda matsala za ta sama kowace iri ya buɗe baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to zai samu aminci akan abin da ya gaya ma wannan karanta hadisin Ummu Salama matar manzon Allah sanda mijinta Abu Salamatul Ansar Abu Salama ya rasu yana rasuwa dama ya karantar da matar tashi annabi ya ce duk wani mutum musulmi da masifa ta same shi ya buɗi baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي يكي سي الله يا امن تدشي ابندا يطورتا كما سيا تنزامي بيد ابندا يرقى لو كتن دمجن تيرسو سي تبوت باكي تفق وانا كلمة سي كما تتشيك دو الدنيا واي فمجن تابو سلمة تل ابو سلمة واي فيش سبو ديان دا زمان اولي اكانن تدشيك تنا جنم ونمجن ماذا اي ار وانا صوير فاكي كما تنمجي يا زمان diran da ka fadi ka mutu to matar ka ta rinka jin saboda yanda kake zama na mutunci da kirki ka rinka jin cewa anya za ta samu wani miji irin ka kuwa to amma ka fadi ka mutu matar ka ta ji alhamdulillah ni dai wannan bala'i Allah ya raba ni a zo ana taya ta murna cewa to aiki Allah ya miki gada dogo Allah ya takaita wahalai jama'a kun gano wannan ku wani fa haka matan shi in ya mutu zaka ci baka ganin jikan manzon Allah Al-Hasan dan Aliyu dan Hasan dan Aliyu dan Abi Talib rande fadi ya mutu ranar da ya rasu aka je aka rufe shi matan shi sai ta bi kabarin ta je ta zauna a bakin kabarin tana jira ya fito ta ci gaba da soyayya saboda gigicewa da yanda soyayya tsakanin ta da shi sai da tashi har ranfa tayi a bakin kabarin nan take kwana sai da tashi karatir karanta bukhari a nan take komai bakin kabarin tashi karatir bayan tikar ta shekara shine kawai ran nan sai ta ji wani sauti goshin asuba a makabarta cewa wai wannan matar buƙatar ta biya zuwa yanzu sai ta jiwa sai ta gaba ta ga kowa ba sai ta wani bangaren kuma sai ta ji an ce buƙatar ba ta biya ba kuma dama ba za ta biya ba to sai ta nada shimfiɗarta ta kwanci rumfarta sai ta yi gida magana mafi inganci Ibnu Hajar ya ce wannan maganar wasu aljanu mai mumine suke mata wa'azi jama'a kun gane wannan ko yanzu haka akwai wanda mijinta ya rasu an bani labari duk ƙarshen wata takan je makabarta da niƙabinta da komai tana kai ziyara kabarin mijin nata kaga wannan yana nuna watan mijin ya kula da ita yayi zaman aminci da amana da ita amma kai yanzu kana mutuwa matan ma a guje za ta fita daki inda baka da kiri jama'a kun gane wannan ko duk kuma wanda matan shi ta zama irin haka wallahi in baka shirya ba ka iya aurenta in dai kai ba mutumin arziki bane jama'a an gano wannan ko waccan baiwar Allah Ummu Salama wadda Annabi ya aura daga baya da ta faɗi wannan kalma ta ce to ga abinda Annabi yake ta faɗa amma wani mutum ne zan samu irin Abu Talhatul Ansari bare kuma a ce a samu wanda ya fi shi yace to amma tun da Annabi ne ya faɗa shikenan ta zauna tana gama ta kaba sai Annabi ya aika mata cewa yana son ta ta faɗi sai sujada ta yi Allah ta gode ma Allah ta ce tabbas manzon Allah ya ku Abu Salama ko bai fi shi ba Annabi ya ku Abu Salama ta ce Annabi ya faɗi gaskiya ya aika mata ya ce to yana son ta da aure ko bai san ta faɗi wannan kalmar ba ta ji daɗi sai kuma ta ce to ba auren manzon Allah ba yana da mata ni kuma ina da matsaloli guda uku aje a gaya mai meye matsalar ta ce ina da ƴaƴa ƙanana ga su na biyu ina da zafin kishi shi kuma yana da mata na uku bayan wannan gani kuma na manyanta shekaru na sun dan tare a kaina annabi ya aiko a gaya mata cewa ƴaƴanta dai Allah zai rike su wannan ba matsala zafin kishi kuma za mu roƙan mata Allah ya raba ta da shi abu na uku shekaru kuma duk abinta dai na girme ta a ji a gaya mata ta yadda aka yi aure duk wannan zafin kishin da take da shi sai Allah ya kwaranye mata sakamakon addu'ar annabi ta rinƙa yawaita wannan addu'a rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم wannan ita ce addu'ar zafin kishi mara kan gado da mata ke da shi an gani in tana yawan yi to Allah zai